سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة محمده إلى وجه الله والسلام عليكم ورحمة الله. من كان مدى تدعى وانا يمتين الصلاة وانا يدعى كده أسلم سرق وتنساك من شكرا تدبور في يهد لأسلم باي هجرا كان هو صلى الله عليه وسلم بدأ مكة الله مدينة بنتي قبل كراتين كان مع البركة بلوغ المرام من أدلة الأحكام يوزا مداشي باب الشركة والوكالة وانا كمجين جلسي na 70 babu sharikati wal wakala wato wannan babu ne da yake magana dangane da sharika abinda ake kira da sharika mutane su yi tarayya cikin dukiya tarayya da juna wajen dukiya ko wajen mallakar dukiya ko wajen mallakar hannun jari kamar yadda bayanin su zai bayyana nan gaba wal wakala da kuma wakilci wato halattin bayar da wakilci dan mutum ya je ya wakilce ka wajen cinikayya ko wani abin da yake ba cinikayya ba. An Abi Hurairata radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala Allah ta'ala ana thalithu sharikaini ma lam yakun ahaduhuma sahiba fa idha kana kharajtu min baynihima. رواه أبو داود وصححه الحاكم. ولا حديث أنكر قوشي لدى أبو هريرة الله تقال يرداء قريش يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي قال الله تعالى الله متوككي ياتي أنا ثالث الشريكين نين نأكل أبو كلام تالي بيو ما ندك وطن سمتاني قدى بيو دا سكا حتى كارفي لم قدى ندى وزهر كاتتنا كيا to ni na zan zame musu na fuska ma lam yakun ahaduhuma sahibu matukar daya bai ha'inci abokinsa ba fa idza khana da zaran dayansu ya ha'inci dan uwansa kharajtu min bainihima sai in fice daga tsakaninsu in kyalace. Wani hadisi rawahu abu daud imam abu daud ya rawaito shi wa sahahahu al-hakim imam al-hakim an-naysaburi ya ce hadisi na sahih idan kuma da dama daga cikin malaman hadisi sun ba ifantar da shi saboda illa guda biyu illa ta farko al-ikhtilaf bain al-wasl wal irsal akwai wadanda suke daga hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cikakken sanadi akwai kuma wanda suka ruwaito shi zaman mursal to wannan sabanin sai haifar da illa cikin hadisin illa ta biyu kuma jahala da aka samu cikin daya daga cikin marwayatan hadisin ya zanto majhulul hal kasancewar ya zama majhuli sai da su hadisin su da'ifi ne. Don haka dai ita sharika mutane su yi tarayya cikin dukiya tana da dalilai da dama da ake gina ta a kai daga cikin abinda mutane ke ginawa a cikin alkur'ani mai girma akwai fadin Allah ta'ala wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan da kuma fadin Allah ta'ala wa inna katiran minal khulafa'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilu as-salihat da yawa ga daga cikin abokanan hudda guda biyu sai ka samu saki na ha'inta saki na kokarin zalunci saki illa alladhina amanu sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gare su kadai ne waɗanda zaka samu sun haka jari suna gudanar da harkar kasuwanci ko sun bude kaji gaba daya dukkanin su makanikai ne ko masu gyaran radio ne amma ko ba sa ha'inta su illa alladhina amanu sai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi ayyuka na gari. Wa an sa'ib al-makhdumi radiyallahu anhu kana sharika an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qabla al-bi'sa fa jaa yawm al-fath fa qala marhaban bi akhi wa shariki rawahu ahmad wa abu daud wa ibn majah. Wani hadisi an karbo shi daga as-sa'ib al-makhdumi Allah ya kare da a gare shi annahu kana sharikan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qabla al-bi'sa shi wannan mutum mai suna sa'id al-makhdumi ya kasance abokin tarayya ko abokin hulɗar annabi ne na kasuwanci sun hada jari tare sun yi kasuwanci qabla al-bi'sa tun kafin a turo annabi ya zama annabi an gane ku faja a yau malfaji wannan mutum sai ya zo ranar da aka bude makka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana sai manzon Allah ce marhaban bi akhi wa shariki lalai da zuwa madalla da zuwan dan uwana wa shariki kuma abokin hulɗa ta kasuwanci wanda da mun yi kasuwanci. Faɗin annabi wannan magana bayan yanzu an turo shi ya zama manzo, duk da cewa hulɗar da suka yi da sun yi ka ne kafin manzanci, ya nuna wannan hulɗar kenan ta gari mai kyau, ya nuna halattin ka kawo jari, in kawo jari mu haɗa mu gudanar da kasuwanci, kuma niyyar daidai ne akan yadda riba za ta kasance. Kila jari na ya fi na kaiwa, kaga zai zanto riba ta za ta fita kaiwa. Kila jarin ka ya fi na yawa, riba ka ta fi yawa. Kila jarin mu daidai wa daida ne, ya kasance riba ta zama to ɗaya. Kila ni ne da kuɗi, kai ne za ka gudanar da kasuwanci, to nan kuma a yiyar daidai ne kan ribar nawa ya kamata in samu, kai kuma nawa ya kamata ka samu. Idan faɗuwa ce kuma ni na faɗi, kai kuma ba ka da kai, tunda dama kai kana gudanarwa ne ba kuɗin ka ba ne ba. Wannan ya halatta a cikin addinin musulunci. An gane ku? Wannan hadisi rawahu Amr wa Abu Dawud wa Ibn Majah, Imam Ahmad bin Hanbal da Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito shi, Imam al-Hakim ya inganta shi, haka Imam al-Zahabi ma ya inganta shi, kowanne daga cikin su ya ce hadisi ne sahihi. Malam ya sa lamba daga kasa yace wa rawal Hakim wa sahahu, Hakim ya rawaito wannan hadisi kuma ya inganta shi, yace anna sa'iba kana sharikan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fi awwal al-islam fi tijara. Shi sa'ib din nan ba ma a can kafin manzanci ba, har ma a farkon musulunci ya taɓa yin tarayya da annabi cikin harkar kasuwanci, fi tijara cikin lamarin kasuwanci. Falamma kana yawmal fathi, lokacin da ranar buɗe maka ta zo, kana sai manzon Allah ce marhaban bi akhi wa shariki, lalai da zuwan abokina kuma dan uwana, wato abokin tarayya ta kenan. La yudari wa la yumari, yace la yudari baya wani kwane-kwane wajen faɗin gaskiya, wa la yumari sannan mutum ne ba mai yawan musu da jayayya ko aboki ko mai yawan rigima ba, shi ne almira. Wa lafzu Ibn Majah, lafzin Ibn Majah ko cewai kuntu shariki fa ni'mal shariku, kunta shariki fa ni'mal shariku kunta, lalle ka zama abokin hulɗa ta na kasuwanci, lalle madalla da abokin hulɗa irin ka. Haka annabi yake da shi, la tudarini wala tumarini, baka yi mun kwane-kwane wajen faɗin gaskiya, wala tumarini ko baka jayayya da ni da yawan musu. Wa kana sa'ibu min al-mu'allafati qulubuhu, malam ce shi sa'ib al-makhzumi lokacin da yazo din nan yana cikin al-mu'allafati qulubuhu, wadanda ake lallashin zukatan su kan musulunci. Wa mimman hasuna islamuhu, daga baya kuma yana cikin wanda musuluncin sa ya karfafa yayi karfi. Wa ata ila zamani Muawiya, ya rayu rayuwa mai tsawo har yanzu a lokacin da Muawiya yayi mulki, Muawiya ibn Abi Sufyan. An gane ku? Wato dai duk wannan dalilai ne da suke nuna mana halaccin wannan hulɗa ta kasuwanci. Wa an Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala, an karɓo daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kare da gare shi, qala shi Abdullahi dan Mas'ud ya ce, yace mai ishtaraktu ana wa Ammar wa Sa'ad fi ma nusibu yawm Badr, ishtaraktu ana wa Ammar wa Sa'ad fima nusibu yawma badrin, mun yi tarayya da juna, mu hulɗa harka da juna, ni da Ammar ibn Yasir da kuma Sa'ad, fima nusibu cikin duk abin da za mu sabu na rabu yawma badrin, ranar da aka yi yakin Badr. Malaki al-Hadis bai kawo shi zuwa karshen sa, bai ce rawahu an-Nasa'i, daga kasa malam ya lamba ya ce tamamuhu fa ja'a Sa'adun bi asirain, karshe sai ga Sa'ad ya samu fursunonin yaƙi guda biyu. Ibn Mas'ud ya ce wa lam aji ana wa Ammar bi shay'in, ni da Ammar ba mu kawo komai ba, wato kenan sai muka yi tarayya da shi cikin abin da ya samu na waɗannan fursunonin yaƙi guda biyu. Wa rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah wa huwa hujjatun fi sharikatil abdan wa tamallukil mubahat, wannan hadisi hujja ne wajen halaccin sharika din da ake kira sharikatul abdan, da kuma tamallukul mubahat, cewa mutane guda biyu sa iya mallakar, mutum biyu ko sama da biyu sa iya mallakar wani dangin abu wanda yake na Allah ne, su mallake su so biyan gaba ɗaya. To amma wannan hadisi bincike ya nuna cewa munkatai ne, munkatai kuma hadisi ne bai. An gane ku? Wa an Jabir ibn Abdullah cewa bin Abdullah da Mas'udin ba. To waɗannan hadisai guda uku kenan ko huɗu? Guda uku kenan ko, da malam ya kawo su nan gurin, su ne kadai hadisan da suke nuna sharika a wannan babu. Hadisin farko bai inganta ba, na biyu malamin sun inganta shi, na uku kuma an yi maganganu a kai, shi ma dai daga karshe ya bayyana cewa bai inganta ba. Amma
da din akwai ayoyi da ake dogaro da su kamar wannan ma gabatar da kuma wadansu hadisan hukunci shirka na iya shiga karkashin fadin ma'anar su suna nan da yawa to amma kasancewar babin ka yana da dan fadi kware da gaske kuma Ibn Hajar ya takaita wajen kosar da babin da hadisai sai ya kasance ya takaita kan hadisai waɗanda suke gajeru ko bai fayyace ba tun da littafi ne na hadisi wajen fayyace cewa shirka din da su kashi kaza ta su kashi kaza ta su kashi kaza shi yasa zan so dan karanto mana kaddan daga cikin irin wannan narka na shirka dan kara fito da bin fili kuma zai kasance tun da ka ya dauka ko dai mutum bai da littafin hannu zai samu mabudin zance an gane ko ita shirka abinda ake nufi da shirka kamar yadda na faɗa shine mutum sama da daya biyu zuwa uku zuwa hudu su yi tarayya wajen mallakar abu to malamai na kasa ta kashi biyu sharika ta farko sharikatu amlak sharika ta biyu sharikatu uqud sharikatu amlak da sharikatu uqud idan ce sharikatu amlak sharika ta mallakar abu wato kun yi tarayya wajen mallakar abu amma hada kudi kuka yi kuka saye shi kun hada kudi kun sai gida kun hada gidi kun sai plot kun hada kudi kun sai gona wanzu wannan gonar mallakar ku ce ku da kuka hada kudi da kuka saya ko kuma wani ne ya ba ku kyauta wani ya zo ya ba ku kyautar fili ku biyu ya ba ku kyautar gida ku biyu ya ba ku kyautar gona ku biyu ko ya ba ku kyautar mota ku biyu ko kuma mutuwa aka yi aka bar muku mahaifi ya mutu ya bar gona ko gida ko kudi mallakar waɗanda suke masu cin gadonsa kaga dukkan waɗanda suke magadansa sun yi tarayya wajen mallakar me wannan abin da ya bari to wannan ita ta ake kira sharikatu amlak galibi ba kulla ta aka yi ba kamar yadda ake kulla ta kasuwanci irin ta gabo da rami bayani sharika ta biyu ita ce sharikatu uku wadda ita ce ta shafi dukkan babin fiqh duk inda ka ga malaman fiqh sun yi magana suna magana akan sharikatu uku wanda zuwa kuka yi ko kulla kawo kaza in kawo kaza dan mu sayar da kaza mu ci riba amma wancan kuwa ta iya kai hukumar mallaka ne dan saboda nan gaba gaba wanda ya rike rabin fili wanda ya rike rabin fili ko wanda ya rike rabin gida wanda ya rike rabin gida ko na ba ku ta haka amma dai ba har ka kasuwanci da ku ba sharika ta biyu ita ce sharikatu wato uqud to ita wannan sharikatu uqud nau'in ta ɗaya har guda biyar ne na farko wanda ake kira da suna sharikatu al-inan sharikatu al-inan bi kasr al-ayn من الشركة الإنان أن يكون الاشتراك في المال والعمل ويتكو بيو وكوكوكو قواتي كاوالي كسول كدي ومقواتي الزوج من ذلك كانت أبو دانا تجار التالي شاكو نيكو كاما تالي أعجاكو لنك زوا كوي ينيكو ناسيو وانا أمفاني كنا زوا نمكسير كنا سالو كايا كنا زوا نمكسير كتو وجاكو لنك زوا كنا سالو كايا كنا يي تالي دول دي ورن يابادا كدي كما يابادا ديكينسا أبو يتكو to a lokacin nan ta zama sharikatul inan nau'i na biyu ita ce ake kira a sharikatul mudaraba menene sharikatul mudaraba shine ishtirakun fi malin min janib wa amalin min janibin akhar wa hadha huwa yusamma bil mudaraba an gane ku ta wata fuskar ka bayar da kudinka shi kuma wancan ya bayar da kwarewarsa kai kudi ka bayar kana da kudi a hannunka baka san yadda ake sarrafa su ba shi kuma wancan bawan Allah bayar da kudi a hannunsa amma ya iya kai kawo a kasuwa to sai ka bayar da kudi shi kuma ya yi amfani da ne da kwarewarsa ta fuskar kasuwanci bisa ga cewa idan an samu riba za a baka kaza ko shi a baka kaza wannan ita ce ake kira mudaraba daga nan gurin sai sharikatul wujuh sharikatul wujuh ko biyan a ciki ba mai kokobo amma kuna da sanayyar mutane kowa yana da hanya da idan ya je ya kai fuskarsa a iya bashi buhun zumunci 50 a ce ya je ya sayar kan kowanne naira kaza abinda da ya dora a kai na shi ne shi kuma ta in ya je ya kai kansa kan gudun za a iya bashi buhun shinkafa buhun 50 a ce ya je ya sayar a kan kudi kaza duk abin da ya dora a kai na shi ne to kaga a nan gurin sai kuka haɗa kai da juna don ku kare karfi dan idan ya je bai samu ba kai dai ka samu dole ne ba za ku tafi ba shine hikimar ta dan a iya zuwa shi wannan mai zumunci ya je ya samu zumunci an zo wannan zumunci ya kika amma wannan ne ya samu shiga ba sai shiga ba bane ya kika ribar da aka samu sai ku tarayya in na ce ne sai ribar da aka samu sai ku tarayya a ciki in na kowa ya samu kuma ga ribar da ni ta karewa amma asalin ku cikin ku ba mai jari sai dai kowa a cikin ku ya san mutane a kasuwa yana da hanya yana da kurda kurda to irin wannan ita ce ake kira sharikatul wujuh daga lungurin nau'i na hudu sai sharika da ake kira sharikatul abdan ka kawo jiki in kawo jiki ma'ana na iya gyaran mota kai ma ka iya gyaran mota ni ba ne koyawa ba kawo ba kai goya mun ba amma kila ne irin gyaran motocin da nake yi irin Japanese car nake gyarawa irin su Toyota irin su ta wace na iya kai kuma kai gyaran Mercedes to sai muka ce amma kai ka je ka bude gari na gyaran Japanese car ne kuma je ka bude gyaran Mercedes kila ba za mu yi karfi ba ka zo mu haɗu mu bude gari ne guda ya zanto gari din mu dan ya samu karfi ya barin gini sai ku haɗa abu a wajen to a lokacin nan sai ku yi daidaiya a takarda duk abin da aka samu a rannan za ku raba daidai da wadda kila ta iya yi wa a rannan yin rannan gaba daya Mercedes take ta kawo wa kana ta gyara shi kuma aikin sun da bai gyara ba ne ko ba ku fara nan ne ko ba ka bene nan ne ko ka fly nan gurin abin da ya samu ba za ku raba ta iya yi wa gaba daya wato Toyota take ta kawo gyara rannan kai kuma dan kallo ne kani ka zaka nan yi kana kan duk abin da ku samu da za ku gyara ta iya yi wa ka samu naka ya samu naki kuma kudin da kuka samu daidai wa daidai ko na wani ya ku na wani karshe dai karshe za ku haka kudin idan an tashi daga aiki ku raba daidai wannan ita ake kira sharikatul abdan ka kawo karfi in kawo wani ta iya wa mu duka bin wani ma ne a ji a ɗauke mu aiki gonar wani mu je mai noma don a biya mu kudin mu zo mu raba daidai wa daidai ai idan aka je wajen noman kila ka fi ni karfi kila ka fi ni sauri kila na fi ka sauri amma domin yin yarjejeniya ta iya wa na fi ka karfin noma amma da aka fara sai na kamu da ciwon kai ko zazzabi ko matsala na ga na kasa ina ina barci kai kana saka kane duka da lamarin ba kai shi amfanin wannan ba da wuya ga an tabi a ce an rasa aiki gaba daya shari'a musulunci ta shar'anta wannan saboda albarkar da ke cikin al'umma yayin da suka addu'a juna da kuma irin yadda ake samun karancin albarka idan an rabu da juna an gane ku wanda haka jirgi din yana da amfani matuƙar shi yasa addinin musulunci ke kulawa da shi daga nan gudun sai nau'i na karshe daga cikin sharika shine wato sharikan da ake kira wato ainihin sharikatul mukawara shine istirakun bi kulli ma taqaddama bi an yunfawida ahaduhuma ila al-akhar kulla tasarrufin maliyyi wa badani fa yusma li sharikatul inan wal mudaraba wal wujuh wal abdan wa yusamma hadha an-naw' bi sharikatul mukawara ka iya yiwa duk kun yi tare a cikin waɗannan ababa wato kuna da maharat mutaaddida menene maharat mutaaddida wato kwarewa ta fuska daban-daban ga kudin ga kuma kwarewa ta fuskar kasuwanci ga kuma sana'a duk sai kuka hada gaba daya shi wannan makanike ne idan dai samu zai doka nan gurin shi wannan jihar ya bar ai kasuwanci bai iya kani kanci ba shi wancan kasuwanci ya bayar da kudi amma duk kuka hada tare kan cewa da abin da aka samu waye ne a raba daidai wa daida ko kuma a raba bisa ga wani kaso a ce wani a bashi kaza cikin dari wani kaza cikin dari ko gudun yadda kuka yi da daidai ya shari'a ba ta ce dole ku raba daidai wa daida ba ba ta ce dole ku raba kaza ku raba kaza ba yadda kuka yi da daidai ya da juna an da rabin yin kuɗi yarda juna kawai ake bukata idan muka ce ai wani ya fi mu himma ya fi mu kwazo ya fi mu aiki duba da haka bari mu bashi ya zanto shi ya ɗauki kashi 40 cikin dari mu ko mu raba kashi 30-30 mu biyu ka ga ya zama dari ta riga ta tafi kenan ko ya halatta in dai kun yi wannan dalilin da duk yadda kuka amince da juna ta yadda ba ha'inci ba zalunci shari'a musulunci ta yadda ya bakka ba to yanzu idan ka lura da irin waɗannan hanyoyi sai ka ga cewa ashe addinin musulunci ba karamin tanadi ya yi wa mabiyansa ba wajen sama musu hanyoyin gudanar da rayuwarsu to amma sai ka samu irin waɗannan al'amura a halin yanzu babu aiki da su idan kuma za mu yi aiki da su sai kasance akwai ha'intar juna galibi a tsakanin mu kowa kawai ke ci gashin kansa ba wanda yake so ya zarta uwansa ita kuma a tuwan nan akwai albarka mai tarin yawa a cikin ka kowa kawai ke zama shi shugaba ne ba zai iya zama karkashin wani ya zama wani ne ubangidansa ba kowa shugaba ne in kana so gane shugabancin mu ka saurari zaɓen ranar kashi na ɗaya da kashi na biyu ka ji an ce wane shugaban masu shayin duk duniya wane shugaban masu wanki da guga wane shugaban masu dankalin turawa kowa shugaba ne matakar kana saurari wannan zaɓen san kaɗan zaɓen kowa shugaba ne mai so kowa shugaban masu tsohon mutum ɗin duniya wane ne wane ne ba ka cin hasi sai rayu wane ne haka ne maganganu za ka cin wata suna jama'a to haka muke kala zubi amma baiwa da Allah yake bayarwa a tsakanin mu da muna amfani da ta irin wannan wato zaka yi abin nan wato ga wanda yake zuwa Kano idan yake kokarin bai inda ake sarrafa fata. Idan kina da ayyukan maka wani takalmin za ka rantsa kila wani daga ita mai aka yi shi. To amma wannan mai takalmin shagon sa daban shi kadai, wancan mai takalmin ma shagon sa daban shi kadai, wancan mai takalmin ma shagon sa daban shi kadai, ba wanda zai haɗu da juna. Kuma ana takara da juna, kila ana yasin da idan waka, idan ka kowa na customer. To sai ka samu cewa ba haɗin kai, sai ka samu cewa gaba ɗaya kowa ya tarwatse, kowa ya lalace, kowa ya tambaɗe. In ba in ka san da za ka samu sama da kai ba. Idan ka zo ka samu dukawanmu haka za ka gani. Idan ka zo ka samu marina haka za ka gani. Galibi idan ka samu teluri haka za ka gani. Idan ka samu direbobi haka za ka gani. Idan ka samu attajirai da manomanmu duk haka za ka gani. Da wuya ne ka ga mutum biyu ko uku sun haɗa kai sun kulle wani abin kirki. Sai da kowa ya ga tunga kuma kowa na keke da juna. Idan wani ya abu ya samu ɗan uwansa za ka ga ƙarasa gaba ɗaya. Ai ya juna keke da sauransu. To wannan sai ka samu cewa ba ƙaramin illa yake haifarwa ba ga tattalin arzikin mutane. To kuma sai in mutane suna da wannan ne za su samu sinadarin tattalin arziki mai ƙarfi, sai kuma in suna da tattalin arziki ne sannan za su iya samun yancin rayuwa da sakaɗawa a ban duniya ba tare da an wulakantar da su ba. Duk yawan mutane ta fuskar population matuƙar ba su da wani abun hannu, to babu wani abun da za su yi wa kansu, ba za su iya kulla kansu wajen nasara wani su ba. Kuma kun sani a yau kowace irin manufa a duniya ko ta siyasa ko ta addini kuɗi ke taimaka mata ta yaɗu, rashin kuɗi ke taimaka mata ta kare. Ko addini ko ta manufa ta siyasa. To don saboda haka kenan akwai buƙatar cewa wato ainihin mu zaɓi mu yi amfani da irin waɗannan ababai da muke karantawa wajen hauhawar da kanmu da ciyar da kanmu gaba. Allah ya ji mana gaban kasa. Abin da wannan littafi yana da sauƙi ƙwarai da gaske, dan ya ɗauki kowane ɗaya daga cikin guda biyar sannan ya yi dokon bayani a kai da bayyanawa da sharuɗa da ake buƙata wanda wannan idan muka shiga cikin gwamnati mutane da abin da muke ciki na karatu. Amma dai na ga ka kura wannan dai kaɗan da dai. Sai dai kawai amfani irin wannan matsala idan aka ce a zo a tsara wata lecture ko na dawa wanda mutum biyu ko uku za su yi magana ɗauki wannan tokar ɗin shi kaɗai don a magance shi da kowace ɓangare a cikin kowane rungunsa da sauransu. Amma dai a takaice dai wannan ya ɗan ba mu haske. Allah ya ji mana gaban kaɗa. Wannan littafi sunan sa al-Mulakas al-Fiqhi, wani malami ne a kasar Saudiya yayi mai suna Salih ibn Fawzan ibn Abdullah Fawzan. Al-Mulakas al-Fiqhi juz'i biyu ne, baya da yawa duk wani a takaice yake bayar da shi haka. Kuma da yake malami ne na wannan zamanin sai zan zo larabcin ma na zamani ne ba wahala sosai ba kamar larabcin fuka haku na damai abin nan da wanda zai sarkake maloli da yawa. Al-Mulakas al-Fiqhi. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وفقا رواه أبو داود وصححه. والحديث أنكر بيسي دك جابر بن عبد الله الله شكاري دا أغريس جابر بن عبد الله كتوى أردت الخروج إلى خيبر وتعالى ناسو إن كتلك مدينة zan je balaguro garin Khaibar. Lokacin da na zo fita fatihu nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na zo wajen manzon Allah kira da mutum Allah ya tabbata gare shi. Fa qala, sai manzon Allah ya ce idza ataita wakili bi Khaibar, idan ka je wurin wakili na da na tura Khaibar, fa khudh minhu 15 wasqan, ka karbi kayan abincin da yawan sai kai miski 15. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi kuma ce hadisi ne sahihi. Abinda wannan ke nuna wa halaccin mai wakilci, manzon Allah ya tura da wakili wani wuri sannan kuma ya tura wannan ayyuka ya tura mutum wajen sa cewa ya je ya karɓi kaza a wurin wannan wakilin nasa. Wato kenan wannan na nuna wakilci, wakilcin nan ta fuskar kasuwanci ne ko kuma ta fuskar abin da ya shafi wato harkoki ne da suka shafi gidanka ko suka shafi dai waɗansu al'amura da suka shafi rayuwarka ta yau da gobe. وعن عروة الباركي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. أنكر حديث لك عروة الباركي يتي للي من رسول الله عليه وسلم بعث معه بدينار ماذا قال يا أكيشي بدينار لا يشتري له أضحية بين يدي سيوم مساء دبر دزي لي ليتا. الحديث أرزوة الشام حديثي رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم Bukhari ya rawaito wannan magana cikin wani hadisin da ya riga ya gabata ta baya. Wani mutum ya gano da Allah ya tura shi je so masa dabbar da zai layya da dinari ɗaya ko. Da ya je sai so dabbar sai sai da talawa dinari biyu. Sai ya koma kuma da dinari ɗaya ya sayo kuma wata irin ta sai ya dawo annabi da dinari kuma da dabbar. Manzo Allah ya roƙa masa addu'a, ya yi masa addu'a ta gari da albarka cewa Allah ya sa masa albarka cikin harkokinsu gaba ɗaya. Wato sai wannan ke nuna ya halatta in tura ka za ka je kasuwa in baka sautu in ce da Allah wani ga kuɗi na ka sayo min kaza, kuma wakili da ka tura sai je sayo kaza yana da dama ya yi tasarrufi cikin kuɗin irin yadda kai za ka yi. Kada mutum ya baka cewa ka je ka sayo min abu a kasuwa ina tsammanin dai kuɗinsa naira 1,000 ne, na taɓa sayi shi naira 1,000 in ya wuce kuma kila kuma daga dan, amma dai ga naira 1,000 kai kuma da ka je sai ka ba ka 1,000 ka ce a ba ka a cinikayya za a yi da kai a ce 1,500 ka fara tsayawa daga 700 ko 650 a yi ta yi idan ka kaya 800 suka kawo masa yadda shi in ya je zai gogayya yi ya ce a ce dan ko zai samu rigi kai ma wakili tun da amana ya baka haka yi kuma da kai irin yadda in kayan ka za ka saya za ka tsaya lallai sun ka nemi rigi sai in ka ji abin da yake lallai shi ne karshen farashi ka saya to haka wanda ya wanke ta ka idan ka je haka za ka yi masa kai ka je kawai dan wakili na cewa nawa wannan kayan nawa a ce naira 1,100 ka ce naira 1,100 ta mata su ciya ka baka ba wata ta ce kawo kudin kana sauri ka dawo tun da kai sallahu aka baka ba a ce kai haka dan ga shi abin da wannan sahabi da ya je ya sayo ma duk da kudin haka ne amma da ya koma bangaren guda na kasuwa ya ga ana sayarwa sai ya sayar kuma ya je ya sake sayarwa kuma ya zo kawo masa kudin kudaden nasinsa. Kuma wannan ke nuna idan aka tura ka a matsayin wakili idan ka je ka sai abu kasa da kudin da aka baka naira 1,000 yake sayarwa sai ka je ka same shi a nawa 700 ko 800 wannan 200 nawa yi kan gina mai cini ke kar ka ce ainihin da nadi nai kwazo wakilci ne ba ku wakilci ne ba ta kai sai dai ka bari da muka faɗa idan shi mai kasuwar dama abin farashin sa ka zuwa naira 1,000 amma kai ne ya yi alfarmar 200 ya ba ka wannan wani abu ne da ba amma matukar ba sanin kai ba kawai ka samu wannan rage to kuma waye na mai shine tunda kai wakili ne. Wa alaikum salam.
Kana wa salam inde mutum da zan kula sai ce mun kije su ma mu kaza an gani yadda ya sa ake da wayar ya ku gide ni ne ji sai wa dai da su ne ya ya da wa ka tarita ta to da da kai can ne a dubi ta ne ta ba ke sai ba ne ya sa ni ta sai na
ba wakilci ne baka ba
eh an mai wakili ba.
Ai duk da haka sai ka ce maka na samu shi a 900 sai baka 900 duk da mai baka wuri ba iya baka wakilci ne ko? Wa alaikum salam. Shi wannan ya sayar maka kasa da haka a kasuwa amma saboda kai ne kana da sanayya da mai haja muke magana. Amma idan ba wata sanaya da ke tsakaninku kawai rigi ne ya yi irin yadda ya maka zai iya wa kowa wannan kudin na wancan ne. Wannan aikin da aka tura shi aikin zakka yana da kudi da aka sa masa sanadi al'amili ne a sanar da rabuwa cikin zakka duk sa'i yana da rabuwa cikin zakka ya ji ya karɓar zakka kuma ka ba shi wata kyauta manzo Allah ya ce ya zaka haɗa shi da wannan. Ya ce muka mai bashi a shi yanzu kai ne kake faɗa na ce zan biya ka to a nan gurin ko me aka samu a san gurin wannan na wani kai rabuwar kuɗin da aka yi dawo ko ba ne titi ba zai zan biya ka ba yanzu na sai aikin naka ne da ba daya وعن جابر هكذا جابر لبقوة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة عن جابر حديث لك أبو هريرة الله سكالي تابريش يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتول عمر بن خطاب على الصدقة لن يدي كرقو زكا وتكنم الله يتي من ذا صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تتفره وتذكير بها وصلي عليهم karbi daga cikin dukiyoyinsu wata sadaka ta musamman da zaka sauƙaƙe su da ita wato ita ce zakka. Kaga da Allah ya tura annabi da annabi zai karba amma da zai zai karba sai ya tura wani wannan an kawo mana shi da nuna mana halacci na wakilci asalin abin shi zai karba amma sai ya tura har karbo a madadin sa an gane ko wannan ke nuna ashe shugaba na iya tura wani ya zai karbo zakka wato kaga inda muhimmancin zakka yake cikin musulunci in aka ce ga gwamnatin musulunci to zakka ba wai mu'amala ce kai tsaye daga mawadata zuwa ga talakawan ba dan a nemi rafa in samun zalunci gwamnati ke shiga ta ruwa da take cikin harkokin zakka dan za a lissafe dukkan waɗanda suke masu dukiya an san su kuma za a akwai ma'aikata da aka ɗauka waɗanda suke gwanayen lissafi wanda za su iya zuwa su lissafe kuɗin mutum da abin da yake hannu da kuɗin da kadar da yake ajiye a lissafe kuma a buga kuɗin a gaba gaba ɗaya total amount nawa ne kuma nawa ne ɗaya cikin 40 ɗin su na zakka sai su karɓi wannan abin su zo su kawo wa imam kuma imam ya raba wa talakawa saboda idan an kyale mai kuɗi kila wani ba zai fayyace hakikarin duka kuɗinsa ba shi yasa galibi waɗansu masu kuɗin san wa mutane suke ba duka zakka suke bayarwa ba sai dai su ɗan san wa mutane kaɗan kaɗan yadda ka san mutum na cirowa a naman jikinsa haka yake ji to amma idan akwai gwamnati kaga dole a yi da ƙarfi da yaji in bai ba ma sai an kwace ko kwace ne sai an kwace an bayar ka'idar kenan za a kama shi da wancan da bai bayar ba laifin da bai bayar ba domin manzon Allah ya nuna cikin hadisi dukkan mutumin da Allah bai dukiyar da yake fitar da zakka ranar tashin kiyama za a mayar da ita wani katon maciji da ya kana nan da wuyansa ta taye bakinsa yana ta kasa yana cewa ana kanzuka ana maluka ai ba karin abin da bane ba cikin harkar zakka da haka Allah ke sayyidawuna ma bakhilu bihi yawm al-qiyama walillahi mirathu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir za a yi musu abun wuya da wannan abin da suka yi rawa tsaranin tashin kiyama za a tara dukiyar a narkar da ita a mayar da ita wuta a rinka yi musu lalas da ita ana goga musu a jiki duk kuwa bi haji ba hukum mai dunubu mai zuhuru a rinka goga musu a fuska a rinka goga musu a kwaikonsu a rinka goga musu a gadon bayansu ana cewa da su ha za ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum takrizun wannan shine abin da kuka taskance wa kawunanku kuka ki fitar da aikin Allah a ciki ko dan dare irin abin da kuka taskance wa kawunanku Allah ya kiyaye وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهر 63 وأمر عليا رضي الله عنه أن يذبح الباقي رواه مسلم الحديث رواه مسلم وأنا حديثي أنكر قيش دقى جابر بن عبد الله الله سكار الداء قريش يتي من الله صلى الله عليه وسلم نهر 63 من الله ده النوسى ينك دبا تيتي 60 wa amara aliyan radiyallahu an yadhbah albaqi lokacin da manzo Allah ya je aikin hajji kenan kirani ne kirani kuma kan san ana yanka kamar yadda tamattu yake yanka tamattu da kirani da ana yanka kuma yankan da za a yi mafi karanci dan ba ta dan Allah ce fa mastaysara min alhadi da manzo Allah ya je tunda shi ya fi kowa kyauta da kuma 100 ya tafi da su da hannu sai kwantar da 63 yanka da ya gaje cewa ni zo ka wakilce ni ka yanka sawa wato sai wanda ya nuna halaccin wakilci a wajen ne yankan hadaya na aikin haji sannan kuma wannan zai iya shiga cikin ma'anarsa halaccin wakilci a wajen ne yanka na layya da kuma halaccin wakilci a wajen ne yanka na ragon suna ko ka yi da kanka ko ka wakilta wani ya duk ya halatta ina fata an fahimta tun daga maza Allah ya yanka wato 63 cikin dabbobin sauran ya umarci ali bin abi talib ya kara sa yanka aka yanka su manzo Allah saboda ya lafa namun da sadakawa wana tajiri da muka tausani a garinmu wanda ya je aikin haji ya yanka kola sa daya duk kowa biya yake wannan takardar banki din ya sai rago ɗaya riyal 350 ko da mu kuma cin haka shi ba sai ake yanka da halin ka yanka naman da yawa ka yanka naman da yawa dan a wadatar da talakawa wani sau ɗaya zai ci wannan zai ji ya wadatar da nama a shekara shi ne dalla ya kazo ko da an ya daya daga lokacin kuma sai wata shekara kuma shi da jin ya ji ya koci da nama ai yasa na fadar da manzo Allah idan ai koyi da shi da karkan na kun bi rasulullahi usulun hasan wa nabi hurayra radiyallahu anhu an karbo daga abu hurayra Allah ya kare da a gare shi fi qissatil asif cikin qissar al asif al asif shine al asif kamar laiba da ma'aikaci wanda yazo aikin kwadago fi qissatil asif cikin qissar mutumin nan da yaje aiki ko laibran da yaje aiki qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah kira da mun cin Allah tabbata gare shi yace me yace waqdu ya unaisu ala mar'ati hadha fa in i'tarafat farjumha al hadith rawahu muslim wato yace waqdu ya unais ka tashi da sassafe ya unais ka tafi ala mar'ati fulan ka je wurin matar wani ala mar'ati hadha abu ka je wurin matar mutumin nan fa in i'tarafat idan har ta yi ikirari da kanta ne zan zina farjin ha to karka yi wata ka jefe ta. Ya ku yadda hadisin yake shi ne wani bawan Allah ne ɗauki lebura ya masa aiki gidansa sai tsayi sai leburan nan ya zina da matar gida sai mai gidan ya zuwa kama shi sai ya kai shi kara zan mahaifinsa cewa ba shi ya yi zina aka tambaye shi kai ka aikata zina da ita ya yi zafi ce ya yi da ya zina da ita. To sai shi uban yaron sai ce to abin da ke gani dai shi ne zai biya diya ya bayar da bawa guda kuma ya menene diya dai zai bayar ya kashe waɗansu kuɗi ya bawa mai matar a madadin a yi ne haddi a kansa. To har bayan an karɓar nan diya suka ce a ya kamata mu je wajen manzon Allah mu ji hukuncin da in ya yi da aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ɗanka dai da ya je ya zina da matar wani tunda saurayi ne za a kama shi a masa gula ɗari kuma a kulle shi tsawon shekara guda shi ya yi tirafi da kansa ya zama da ba ku tafi shaidu guda amma matar wani yanzu ba za mu yi jefe ta ba sai in shaidu hudu sun zo ko kuma in ta faɗa da kanta da aka sai manzon Allah ya tura Unais wani sahabi ya ce in maza ka je gidan wani ka tambayi matar wani shin gaskiya ne abin da waya ake zargin kin aikata gana da wani cewa kin yi in har ta yi itirafi cewa ta yi manzon Allah ce to ka jefe ta don hukuncin ta jefe wani don ya tana faɗa aure shi shi ko gona na ɗari da ɗaurin shekara tun da saurayi ne. Ya ba ta hukunta to ma'anin shayi ana cikin hadisin abin da shafi babin da muke karantawa annabi ya tura wannan mutum da ya zama wakilinsa wajen mai wajen haɗi a ce har wajen haɗi ma shugaba ko gwamna ko sarki na iya turawa wakilci ba wai sai ya je da kansa idan an ce za ta yi da shari'a musulunci ga lokacin za a masa gula ɗari ba lallai ba ne ba zai masa gula ɗari da kansa ko kuma za a je masa gula ɗari da kansa ana iya wakilta wani a je ko kuma za a harbe shi ba lallai ba ne shugaba zai harbe shi da kansa za a iya tura wani ya je ya harbe shi idan laifin da ya yi kisa an gane ko da aka ce wabdu ya wani alamar ta ya za fahimta alfahimi ya tarafa farjin ha alhadith wannan hadisi muttafaqun alayhi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi. Babul iqrari babun da ke gaba shine babun da yake nuna mutum yayi iqrari me ake nufi da iqrari ikhbarul insan bima alayhi mutum ya bada bayanin abin da yake kansa na aiki idan ka karɓi bashin wani ya zanto ya manta ko ya mutu babu wanda ya sani da kai kai shi ya kamata ka zo ka yi bayani wajen magadansa cewa baban ku na bi na bashin kaza ka yi ikirarin wannan abin da yake kanka idan ka yi laifi a ɓoye irin laifin da ake yi wa mutum haddi shugaba bai ganka ba yan sanda mu shigar ka wannan tunan akai ka yi maka haddi babu laifi in kana da karfin imanin da za ka zo ka yi bayani ka ce na yi laifi kaza dan a yi min haddi kaza a karfi ni mutum zai iya wannan an gane ko to sai akwai bambanci tsakanin abin da ya shafi haƙƙin ubangiji da kuma abin da ya shafi haƙƙi na bil adama abin da ya shafi haƙƙi na bil adama lallai ne kai ikirari wani na dina kaza lallai ban biya shi ba shi kuma Allah ya kare ba na taba zalunta wani kaza na taba zata wani wani kaza na taba wa wani kaza na taba wannan dole kai ikirari in abin da zai iya yi wa ka dauka ka zo magadan sa ne ka basu in ba magadan ma ka ware adadin wannan abin da kake jin ka zalunta wani kai sarka da shi dan akai masa lada an gane ku to amma abin da ya shafi ubangiji fa sako ne kai wanda yake tsakanin ka da ubangiji mutum ya je ya aikata zina tsakanin ku da ubangijin sa babu wanda ya zama lishi sai ubangijin sa in yana da karfin imanin da zai zo yin ikirari dan a tsaye masa da wannan hukuncin ko na jefewa ko na bulala to babu laifi sai ya zo yayi wannan kamar yadda gamidiya ta yi kamar yadda ma'aiki idan mutum ya bar abin tsakanin shi da ubangijinsa ba wanda ya sani sai Allah amma ya tsoraci ubangiji ya tuba taubatan nasuha tuban da babu komawa da baya a cikinta ana sa ran shi ma Allah ya farka masa ina fata an fahimta babban abin da yake shi da gaskiyar tuba tsakanin mutum da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala to amma ba abin da ya shafi wani bawa ba ubangiji ba babu yanda za Allah ya yafe wannan abin sai in mai shi ne ya yafe ko kuma ka bar ma mutum kayansa da aka yi kita babban hatsari kwarai da gaske babul ikrari wannan babi ne da yake da zai magana dangane da ikrari karkashin sa mallan ya kawo hadisi dai jal an abi dharr radiyallahu anhu qala qala li an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qul al-haqq wa law kana marra sahahahu ibn hibban min hadith tawil an karbo daga abu dharr Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ni قل الحق ولو كان مرا كفدي gaskiya ko da kutazunto akwai daci wajen fadarta wannan hadisi ibn hibban ya inganta shi min hadisin tawil cikin wani hadisin sa wanda yake ne sawo akasa malam yayi nan ba yace nabzuhu nabzun hadisin yadda yake kala abu zurr yace awsani khalili radiyallahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bada'ina shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi min wasici da cewa an anzura ila man huwa asqala minni wa la anzur ila man huwa fawqa yace kullum sai dinka kallon wanda yake kasa da ni kada ka dinka kallon wanda yake sama da ni abin da bi kada ku dinka kallon wanda yake kuka dukiya ko yake kaza ko yake kaza idan kana kallon irin wannan da za ka yi Allah godiya ba amma idan kana kallon wanda yake kasa da kai to wannan sai ka sadaka wa Allah godiya haka manzo Allah ya masa wasici na biyu wa an uhibbal masakina wa an adlu minhum in kauna sifilakawa kuma in kusance su na gaba wa an asila rahimi wa in qata'uni wajhuhum in sadaka zumuncin dangina ko da su sun yanke min ko da su sun yi min jafa'i sun kansa mu'amala da ni wa an aqulu haqqan law kana marra kuma in faɗi gaskiya ko min tacin sa ko min tacin wannan gaskiya to wannan cewa kuma haqqan law kana marra abinda wannan hadisi ke nan ke nufi wato ko da gaskiyan nan akan karan kanka ne malamin sun tattauna game da ingancin hadisin ko rashin ingancin sa amma dai ma'anarsa ta fito fili cikin ayoyin alqur'ani da Allah ya tsara za kuntum tahdilu wa law kana za qurba idan za ku gudu magana ku yi adalci abinda ke ake nufi adalci cikin magana shine ka gudu magana ka daidai wa law kana za qurba ko da wanda za ka gudu hukuncin akan sa dangin ka ne na kusa ka faɗa abin da yake laifin sa ko da akan kanka ne ka faɗa an gane ku kamar da ayat da ke cikin suratul nisa'i ta bayyana يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تبغوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا الله تكونوا قوامين بالقسط كنتايا أتاي لآدلت شهداء لله كنا مسلم شهداء دم الله ولو على أنفسكم كودا كان كاونا أو الوالدين كودا حيطا awal akrabi ko kuma dangi mafiya kusanci in yi kuna zaniyan ɗauka firan fallawa a wadatu ba shi wanda za ku ba da shaida a kansa ko da ya kasance mawadaci ne ko da ya kasance talaka ne fallawa a wadatu ba Allah dai ya fi su janibin Allah ya kamata ku kalla ku gaɗi gaskiya ba ku kalli janibin da kuɗi ku ji tsoron faɗa masa laifin sa ba ko ku kalli janibin talaka ku ce talaka ne kuma ina za ku ba da shaida a kansa ji a ɗaure shi in dai ne kansa ne ba za a ɗaure shi mana ba ya ji masa alheri ba فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا والله في كلمه كثير زاكو بي سوري سوري زوجي او كاري ادلت لم يكن زاكو بي ادلت كده وفي كنا كذا وقنا ايوني دو بس وانا بس وانا سنا نونا بي واجب تيين ادلت ادلت كما 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 تبدي كو اكن كا كو غلبي كا kenan idan mutum ne laifi ya zo yi kirari da kansa shi kenan ya zaka bar wancan da muka karanta a hadisin karshe na wanda aka ce ta je in ta yi tirafi a jinta ta yi mata yi tirafi ba kyale ta kaga gashi ta aika tuzna amma tun da shaidu ba yake bukata ko ba ta mu shaidu ba dole sai in ta yi tirafi da kanta in ta ce eh na yi sai a jinta ta in ta ce a ban yi ba babu shaidu din da zaka jinta dole sai dai shi wancan da yi tirafi a jinta shi ko da an ga wanda yi din an gane ku shi yasa kun ga mutanen nan guda biyu ma is lokacin da yazo yace yayi zina manzo Allah ya ce a ko dai ka dan shi safa ta dai ce a manzo Allah zama yace a ko dai kai kada manzo Allah ka nema masa mafita yace manzo Allah ba ko tare ta kawai dai na aiki manzo Allah ya ce a je ki shi bai ce ba wace ce kai zina da ita a kira ta tana yi mata aiki saboda mai idan yace da wance idan aka kira ta tun ni ce ban yi ba shi za a ce ina ce dai guda ku in ba ce dai guda ku ka ga yanzu ya mutu kada kike dole shi za a masa hukunci da yadda amma ba za mu mutu mutum da ba shi da ku in ba ka ce ta yi ba haka lokacin da jami'i ya tsaro ta aika da mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce da wa kika yi ba ita dai da kike ta yi ita kada aka dai amma ba ce kike kawo mijin ba dan wajen kawo shi dole sai da shi guda nawa guda kada kike da musulunci a ce kenan wadanda suke aika da laifi da kuma ko canjiya ko makamacin sa suke jin tsoron shari'a musulunci dai suke da an ce an tsayar da shari'a musulunci to za a koma baya da shekara goma ko sha biyar da jini kirsa ya kawo su an zaɗe shi da gula da kuma jefi shi kada wasu bai jini sunci ba da yawan su aka suka ɗauka da yawan su aka suka ɗauka har wani barbirgin malami ya fito a gidan rediyo da gidan rediyon jihar Kano yake magana cewa ce to yanzu bai da aka ce za a yi shari'a ne kenan yamma idan an kafa ta waɗanda suke sata ma tun daga Najeriya sai tana da sai an kawo su waɗanda ka nuna gidan mutane don su rubo yi da shari'a ita ko za ka bade ba wanda yayi ma ba za a ce a je ka ji ba sai in yayi tura ki kwanta mishi dubu da dubu na kana wanda yake kana bako da suka wuce to amma dan saboda jefar da hankalin mutane a yau da hankalin sai kuma abin nan addinin musulunci addini ne tsari ba har kawai ake yin sa bisa ga gidadanci kawai da an ce shari'a musulunci shi kenan a rinka bi ci 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 ga an ga mutum a lota da mace a kare shi a yi masa bulala 80 in saurayi da tayi in ta saurayi da in magidanci na jefe shi ba haka bane ba an gane ko dole sai an samu shaidu guda hudu ko duk mutum ya zo ya tabbatar wa kansa shi da kansa Allah gane da mu wa alaikum salam idan suka yi masa ba in suka yi masa ba abin da za a yi masa kuna ganin tun da ya tsallaka kansa sai an gama shi an yanke hannunsa wannan bai kawar ba ta sai in sune a zuci shi da sun yafe tun da wani ya tu a gari dai ma aka sani ballanta na ko mutum ya fallasa kansa a rediyo shi da kansa ya ce na yi kaza ai wannan bai dace ballanta na ko ba kama shi aka yi ba in kama shi aka yi har aka yi masa haddi gaban jama'a wannan wani abu ne daban amma babu wanda ya kama shi ya zo fallasa kansa haka cikin jama'a na yi kaza na yi kaza ina nema kaza ba haka ya kamata yi ba ya kamata ya bi mutane shi da su a sirrance su kuma in sun fahimci addini suka yafe masa kaza ba za su fallasa shi ba su faɗa mutane saboda ana buƙatar kare mutuncin jama'a da kuma abin da ake tattauna a kansa cewa to wai yanzu gashi an yanke hannun barawo a zamfara amma ga barayin gwamnati an kyale su kaga duk wannan magana jahilai ne suke ta dan shi barawo da ke ofishin gwamnati ko yake aiki a kamfani ko yake aiki a banki in yi amfani da biro ya saci waɗansu miliyoyin kuɗi wannan ba sunan ta sata irin wanda ake yanke hannu ba sunan ta khiyana saboda amana aka bashi a hannu barawo an bashi amana ne a hannu yanzu idan kana tare da yaron gidanka ka dinka yana maka harkoki idan ya saci wani abu ya yi ha'inci ka je ka kashe wani alkali sai dai a yi masa ta'aziri amma ba za a yanke masa hannu ba dan sata shine abu na cikin taskarsa a ajiye baka cikin waɗanda aka bai wa kulawa da shi ka je ka bi dare ko ka bi wani lokaci ka faki idan mutane ka balla taskar ka ɗauka to shi da me sata to amma abu ka yi dama aka danƙawa a hannunka sai ka sarrafa shi ta hanyar da bata dace ba to wannan sai dai a ce mata khiyana haɗarinta ya fi na sata dan haka yanke hannu kaɗai ba zai warware matsala tsakanin mutum da ubangiji ba wannan dan ko da an yanke masa dan kar mutum ya ɗauka ba a yanke hannu shi kenan ko babu laifi to amma su waɗanda suke jahilci suke cewa to ai yanzu wannan cin zali ne an samu ƙanana wanda suka yi ƙaramar sata an yanke musu hannu masu babbar sata kuma ɓarayin gwamnati kuma an kyale su wannan magana ta jahilci ce wannan khiyana suka yi Allah kuwa ya nusanta cikin alƙur'ani da kansa ce inna Allaha la yuhibbul kha'inin amana suka ce Allah ce inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an ta'kulu bil adl suka kiji kaga za su je su gamu da shi ranar tashin kiyama kar ka dauka wai shikenan sun ci bulis ba a yanke musu hannu ba a zamfara sun riga sun abin nan ko alama za su je can su taro sai kuma waɗanda suke yan maganar kare hakkin yan adam ya za a yanke hannu ya za a yanke hannu abin na da ban mamaki kwarai da gaske har musulmi ya rinka yin irin wannan magana yana ina tsakanin Lagos da ina ne da an ce olo shi shi kira kawo mutum a danne shi a sa masa taya a kona shi wannan fazargi ake ba yadda ma kayi satar ko ba kai ba tukuna kawai da an ce barawo shi kenan sai a kawo mutum a danne shi a sa masa taya a kunna masa wuta da wannan da yake hannu ne fi muni mutane nawa aka kashe a Lagos da wannan to ai ba za su kirgu ba to amma duk waɗannan a wurin yancin dan adam su waɗannan ba laifi ba ne ba ko mutane nawa a zaliman gwamnatoci da aka yi a dan kasar wanda in ka saba wa son zuciyar su za su kawo mutane su harbe su danne su jefa teku babu wanda ya sani wannan su ma a yi bombin din su a yi komai da abin da aka dama duk wannan yayyancin dan adam ba za su ce komai ba wa alaikum salam wato abin da yake faruwa a irin wannan yanayin abin da yake faruwa shine fassara daga yare zuwa yare galibi
larabci yare ne da mutane ke magana da shi, sannan kuma yare ne na addini. Akwai waɗansu ma'anonin na addini ne wanda larabcin kadai idan ka dogara da shi ba za ka fahimta ba sai ka san addini. Kamar yadda sanin Turanci ba za ka gane yaren yan sciences, ko ba haka ba, sai mutum ya karanta yaren su na musamman da yaren masu ilimin tattalin arziki kaza da yaren masu kaza, Turanci kadai ba ya saka fahimci wannan yaren sai in ka karanta fannin. To idan aka zo fassara a larabci, daga larabci zuwa wani yare, ku zuwa Hausa, zuwa Turanci, zuwa Faransanci ko Filatanci, ana ake samun kuskuren fassara. Kila ko ma'anar da take ta musulunci da musulunci bai wa kaza, sai ka haɗa kalmomi guda uku su fassara, kai kuma kana son ga kalma ɗaya ce tunda a larabci ba ka samu kalma ɗaya a Hausa ta fassara maka ita, ana ake samun kuskuren fassara. Ina fata an fahimta wannan kuskuren fassara shi ya kawo irin wannan fahimtar. Dan mu kawai da an ce bamu da wata ma'ana cewa wannan ha'inci ne, wannan sata ne, wannan kaza ne, wannan kaza ne, wannan kaza ne. Yanzu misali sani da fizge, an fahimta ku? Kaga mai fizge abu menene? Ba ka rike bane kai lagalaga da shi sai fizge ya fita guje? Wannan daidai ke da barawa za a yanke masa hannu? Da wanda ya sani a kasuwa ya bi mutum ya dan zalo na ba aljihunsa, daidai ke da barawa za a yanke hannu? Da wanda ya je gida ya sace ku? Kaga duk waɗannan ababe mu amma muna kiransu da suna ne? Sata. Sai kaɗan ne za ka samu an bambance an ce sane, kila wani ya fahimci cewa ta sha bambam da sata, amma ba haka ba, duk mutanenmu za su ɗauka sata ne. Haka wanda aka baiwa amana yana gudanar da harkokin kasuwanci a ƙarƙashin ubangidansa ya rinka ɗaukan wani abu, don haka za mu ce sata. Haka mu ce ta ɗauki kayan mijinta, duk za mu ce me? Sata. Wanda wannan duk ba sata ba ce ba. Duk ba sata ba ce ba. Don tsakanin miji da ko shi ya ɗauki kayan matarsa za a ce me? Sata. Ba za a ce sata ba, ya ha'ince shi ne ko a ce ta ha'ince shi? To irin waɗannan ba a ba su haddi ba na cewa a yanke musu hannu. Amma shari'a ta tanadar da a yi musu ta'aziri. Abin da ake nufi ta'aziri, jan kunne da gargaɗi. Shi kuma jan kunne da gargaɗi kofarsa a buɗe take, alƙali ya yi amfani da fawarsa ya yi musu dukkan wata hukuma da ya take ganin za ta hana faruwar irin wannan laifin, ko da ta fi ƙarfin yanke hannu wajen girmanta. Da haka wannan ijtihadi aka bar wa alƙali shi da sauran waɗanda suke taimaka masa. Da a musulunci wani lokaci idan al'amura sun rikicewa, alƙali zai nemo malamai zarata ku bani fatawa kafin yanke hukunci. Ga abin da ya faru, ga abin da na kai gare shi, amma me kuke gani? Su ƙara dubawa, su ƙara dubawa. Yanda ake shari'ar musulunci to haka ake yi. An fahimta ku? Yanzu kamar misali abin da ya shafi hukuncin kisa ko abin da ya shafi hukuncin kaza, za ka ga wani lokaci a Madina alƙali zai yanke hukunci. To amma sai an ɗauka a je Makka wani lokacin azarci, a je Riyad, a je a gaban majalisar alƙalin ta ƙarshe ta ƙasa, ga abin da alƙali wanda ya yanke, a sake bincikawa wani lokacin a yi wata ɗaya. Ana gama bincike don a tabbatar da haƙƙi, sannan dai a yanke hukunci. Bayan an riga yanke hukunci, lalle wannan hukuncinsa kaza ne, sai a kyale kuma, sai a miƙa sarki fara, sai a rattaba hannu. Ana rattaba hannu shi kenan, dan sanda ɗaya ma zai yanke ba hukunci daga ƙauyen da take, ba sai an kai kariya ba. Abubuwa ne da suke buƙatar ilmantarwa ƙwarai da gaske. Da yawa daga cikin waɗanda suke zargin siyasan nan a yau sun jahilci hakikanin shari'a ne, wanda suke zargin shari'a ɗin nan sun jahilce ta. To saboda haka akwai buƙatar lallai malamai su ci gaba da bayani kan hakikanin menene shari'a nan da kuma yadda take. Su kuma waɗanda ba su sani ba su sassauta kansu don su fahimta. Kar kawai su yi ta kushe abu sai mutum ya je ya riga bai sani ba. Yanzu misali idan mutum ya san cewa wannan giya ce Allah ya haramta, tare da haka ya je ya sha, me ya matsayinsa? Fasiki. Amma idan ya zo ko da bai sha bai ce da Allah mai sarrafa wani mutane shan giya, da ya tudu ruwa mai bambancin su, mai matsayinsa? Kafiri. Misali mutum ya san matsayin daidai, ɗauki abu guda ɗaya, aswaki. Kaga dai mustahabi ne, sunan daga cikin sunonin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mutum na amfani da shi, kai ba kai ba, kar ka kushe shi, rashin yi wannan baka da wani laifi, sai dai a ce ka gaje ga wasu suna kan nufaki. Amma idan ka ce ka dalla mai aswaki kana yawo da wani ita ce a baki, sai ka ce mahaukaci. Ka ga yaran da kenan. Ko gemu, ka ga wani mutum da gemu, kai baka da gemu, ka ki tsaye da gemu, a kawai to sai ka hakura da wannan laifin da ka ki tsaye da gemu. Kowa ya ganka ya ganka baka da gemu, sannan fuska kamar da kali, kowa ya ganka haka, shikenan an zauna lafiya. To amma bayan baka tsaye da gemu ba kuma sai kai isgili ga wani, kaga irin masu gemun nan fadin sun zo za su yi kaza, za su yi kaza, za su yi kaza. To kaga wannan zagin gemu kai zagin sunan Annabi ne, kuma ruddani fita ne daga musulunci. Ko daga baya ka ce wasa take, a da waɗansu sun yi irin wannan suka ce wasa suke, sai Allah ya ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, Allah da ayoyinsa da manzansa kuke mu'izgili, la ta'tazuru kad kafartum ba'da imani, kar ku bayar da wani rangaji ko daga kun kafarta ba kun yi imani. To sai da wani yanzu ga wata sunna shi ba zai ba, amma idan kai zai maka izgili, ka ga hada laifi guda biyu, ga laifin rashin yi ga laifin mai izgili, rashin yi kila idan abun wajibi ne ya zanto shi fasikanci ya yi, da zai haƙura da wannan ya fi masa, amma mai yadda sai ya fada cikin kafirci karfi da ya ce. To shi ne abin da ya kamata su rinka yi, su rinka haƙura suna kame bakinsu, in sun ga wani abu na musulunci ba su fahimta ba, su nemi malaman da suka san addini wanda za su wayar musu da kai, wai mai hukuncin ka zafin nan ba mu gane ba, kar su rinka kururuta, su rinka maimaita abin da turawan yammacin duniya suke faɗa na izgili ga musulunci. Sun riga sun faɗa sun ce masu rukun da addini ‘yan kishin addini, kai ma ka ce ‘yan kishin addini, sun ce ‘yan ta’adda, kai ma ka ce ‘yan ta’adda, yanzu kai a kurkuturu ne ba ka da naka, sai abin da aka faɗa sai ka maimaita, kusan duk surutun aku ba ya da nashi, abin da ake faɗa da shi ko sai maimaita. To haka yawanci waɗansu ‘yan boko ma suke, abin da ya karanta a wata magazin ko a wata tasha ta talabijin ta abin nan an zagi musulunci shi ma sai maimaita. Shi ya bar nan nashi na gida, abin da ya gada wajen iyaye da kakanni bai sani ba, kuma can wurin abin da ake faɗa bai san me yasa ake faɗa sa ba, kawai ya maimaita. Jahili fitik bai sani ba, amma bin yake kansa ya waye, shi dan duniya ne, dan boko ne, ya san abubuwa kaza 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 da sauransu. To wanda shi ne ke cutar da ‘yan boko, kowane irin abu a duniya an sallama wa masaransa, amma musulunci ake sallama wa masaransa. Ko me za a ce a neman waɗanda suke professional su ya kawo wannan abu su yi bayanin sai ya yi. Amma musulunci ko wasu ya tsoro baki da ya gada ma ko ya sani ko bai sani ba, ya yi ha'inci ya yi rage-rage, wani shugaba ne ya je wata ma'aikata ya ga wani shugaban ma'aikatar da gemu wasu yake cewa da shi irin wannan gemu na ka ai sai ka tafi zamfara, kaga wannan izgili ne ga musulunci, izgili ne ga musulunci, cin mutuncin addinin musulunci ne. Dole idan mutum bai fahimci addini ba zai je ita yin ridda ba tare da ya sani ba, don haka sai su sassauta su rinka sauraron malaman da suka fahimci addini suna fahimtar da su, amma kar su yi taurin kai su yi girman kai su ce su ba za su koya ba. Babul ariyati, wannan ku za mu iya shiga babin nan a lokaci ya yi, lokaci ya yi gaskiya, insha Allah gobe sai mu tashi a kansa, amin na kuma dan dai Allah shi ba mu lada wannan kai kuskure, Allah shi ya ga yanzu a kira sallar ku, a kira sallar sunan ma su. Wannan ke cewa mutum ne ma'aikaci sai ya ɗauki laibura ya masa aiki, to amma kuma lokacin tashi bai yi ba sai ya sallame shi ya ba shi kuɗi kaɗan, me ya kuce maka? Ai, tsakaninka da laiburanka ba a ce ga shi lallai abin da za ku ba shi ba, yanzu da kuka yarjejeniya ne, idan kuka yarjejeniyar awa kowane awa ga abin da za ka ba shi, in yi awa kaza kaza ne kuma yi wani awa ka ce ya isa ka ba shi na awannin da ya halatta. In kuka yarjejeniyar yini bai kai yini ba, kaga aikin da yake baya da kyau, ko kuma ka ce a bari sai wani lokaci a ce gaba ka ba shi daidai abin da kuka yi, daidai kuka yarjejeniya, shari'a bata iyakance maka abin da za ka ba shi ba, sai abin da kuka yarjejeniya tsakaninku da juna, tunda abin da zai iya canjawa daga gari zuwa gari, daga wannan lebur zuwa wannan lebur, wannan ka ba shi kaza wani kuma kila zai iya karɓa sama da haka, wani kuma ƙasa da haka. Da haka tattaunawa za ku yi yadda kuka amince da juna a kai shi za a gina. Wannan ke cewa yana da makwabci ne, sai makwabcin nasa ya tara itace haka a cikin gidansa daga jikin ɗakinsa, to kuma yana ganin waɗannan itace an tara su da yawa irin gumagumin itacen nan, kada ya zama matattarar gafiya har ta zo ta yi turne ta huda masa ɗaki ko wani abu makamancin haka, yana da dama ya sa wannan makwabcin ya kwashe. Wato duba da hadisin jiya, tunda an ce kaza 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 game da katangar gida, eh to wannan idan abu zai iya cutarwa shi makwabcin bai kamata ya yi ba, ba lallai bane bazan zai ajiye itace ko taki sai ya tara a jikin katanga, tunda kila ajiyar itace ko taki zai iya haifar da wannan gini ya cutu, ko da kuwa wato katanga ce balantana kuma in ya zanto daki, musamman idan ya zanto ginin kasa ne, damuna ta yi ruwa na ɗan taruwa ko kuma lema ba ta dukkan wajen kila wajen zai yana so har ya fashe, to nan wurin ka cutar da makwabcinka, saboda haka sai a kiyaye wannan kwarai da gaske. Mutum da yake da mata sai ya sake ta, kuma sai ya kasance kafin ta gama inda mutumin ya mutu za ta ci gadonsa idan sakin da na kome ne saki ɗaya ko biyu, to wannan duk za ta iya cin gadonsa, amma idan sakin da ba kome ne kamar saki na uku, to ba za ta ci gadonsa ba. Wannan ke cewa menene matsayin tsari a cikin addinin musulunci, ni na san ma dana me ya tsari man Dawud me ya tsari ne
ayat da muka dauka da yawa
eh Malam Dawud yace abinda dai aka dauka dai tsari shine mace ta daina fita rashin fitar mace shine abinda aka dauka a Hausance tsari mace ta zauna a gida kar ta fita duk mun yi tarayya wajen wannan shine abinda aka fahimta a wajen tsari yana ko wanda yake da karin bayani sai ya mishi menene bayanin ka eh muna son yadda aka dauke shi a Hausa sai mai bayanin yadda yake a addini galibi a kasar Hausa idan an ce tsari shi ne rashin fita kawai mace ba ta fita to amma a addinance abinda kalmar tsari za ta dauka shi ne mace ba za ta fita ba sai da izinin miji kuma in za ta fita da izinin miji din ta fita cikin shiga ta kamala ba wai rashin fita gaba daya ba musulunci bai ce kada mace ta fita ba gaba daya a kada ta fita sai da me sai da izinin miji haka to hadisan annabi suka nuna sannan in ta fita da izinin miji din kuma ta fita bisa ga shiga ta me ta addinin musulunci shikenan wannan shi ne tsari abinda ake nufi tsari din da ba ta tsare jikinta kar wani ya gani kuma ta tsare bakinta kar ta yi surutu da waɗansu a waje in ba ya zama na larura na dole ba wannan shi ne abinda ake nufi da suna tsari a ma'anar addinin musulunci amma kaga idan muka dauki wannan ma'anar ta wasa tsari shi ne rashin fita gaba daya to wannan kawai al'ada ne har zaka ga mutane suna cewa wai matan mutanda lokacin sabai ba sa fita sai guda uku fita ta farko idan an haife ta ta fito daga cikin mahaifa kenan fita ta biyu in an mata aure ta fito daga gidan iyaye an kai ta gidan miji fita ta uku ta fito daga in ta mutu za ta fito daga gida zuwa makabarta suka ga daga cikin wannan ai ka san ba gaskiya bane ba kaga amma sun manta da cewa idan an sake ta fa ko ba a yin sai ba za ta fita mutu da haka tana nan dai sai ta mutu ko ba a sakin din gaba dayan sa to dukan waɗannan abubuwa ne waɗanda suke na al'adu amma hakikanin tsari a cikin addinin musulunci shine mace ba za ta fita da gida ba sai da izinin mijinta in kuma za ta fita ta yi fita ta addinin musulunci shi yasa Allah ya ce musu waqarna fi buyutikunna ku tabbatu a cikin ɗakunan ku wannan dangane da mafi rinjayen zaman su kenan ya zanto suna ina suna gida idan fita ta kama fa wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyyatil ula in za ku fita kar ku yi fitar matan jahiliyyar farko shine tabarruji al khuruji ma azina fita cikin ado mace ta fita da turare to wannan ana la'antar ta ta sa turare ta fita unguwa wannan tana cikin la'anta kenan ta yi ado ta bayyana gashin kanta ta bayyana da jikinta ta bayyana da abin nan wannan duk tana cikin fushin ubangiji dole in za ta fita ta sanya kayan da ake kira hijabi wanda zai suturce jikinta ba inda zai bayyana in banda tafin hannu da fuskar ta kadai kuma ya zanto kaya ne wadatattu wadanda ba su matse jikinta ba kuma ya zanto kaya ne masu gamammiyar sakawa ba wadanda suke ba masu share-share haka ba wannan shine ka'ida na addinin musulunci cikin irin wannan yanayi za ta iya fita ta je asibiti ko ta je bayar da iyayenta ko ta je barka ko ta je dukkan wani abu na zumunci za ta iya fita cikin irin wannan yanayin kamar yadda matan annabi sallallahu alaihi wasallama suka ringa fita a zamanin sa su je waɗansu matsalolin su na rayuwa wani lokacin su fita saboda addini shine su zo masallaci su yi jami'i a lokacin annabi matan unguwanni suna zuwa masallatan unguwanni su suna sallan jami'i kuma ba ma a yi gini wai ginin masallacin mata daban na maza daban masallaci ne guda daya illa iya ka riga an san adadin sahun da ke gaba na maza ne tunda kowane masallacin unguwa za a iya gane adadin yawan mutane cewa galibi mutane ba sa wuce sahu kaza to wannan sahu kaza din sai ya zanto an bar shi na maza ne sai na mata ya fara daga bayansa ko ya bi irin wanda da muke sawa lokacin annabi babu shi haka ake haduwa a cikin masallaci kila wani sai ayin yanzu ne sai annabi zai hana mutane su a lokacin sa ma ai akwai hadisin annabi da yake cewa sharrin sahun maza ai mafi alherin sahun maza shine na ina na gaba mafi sharrin safa na baya amma mafi sharrin sahun mata na gaba mafi alherin safa na baya saboda kaga mafi sharrin sahun maza na baya din nan ma'ana daga shi sai sahun me mata mafi sharrin sahun maza ɗin nan na gaba wanda shine ke biwa mai maza shi ne abinda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke nufi. A wannan lokaci akwai munafukai da suka shiga musulunci da baka ana komai da su, da gangan in za su zo masallaci ba za su zo sahun gaba sai ƙarshe sai su zo mutum yana sahun baya daga shi sai mata, in an yi ruku'i sai ya buɗe gaba masa yana leƙawa yana kallo mata. Ko manzon Allah ya sani an sanar da shi ta fuskar wahayi, bai hana matan zuwa ba, bai hana munafukan zuwa ba, sai dai Allah ya saukar da aya ce walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almutaakhirin wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim. Hakika mun san almustaqdimina masu zuwa da wuri su wuce sahun gaba don su gujewa haduwa da mata, walaqad alimna almutaakhirin mun san wanda suke zuwa da ganganci su tsaya a sahun bayan su ga mata. Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum, Allah zai tara su gaba ɗaya gobe kiyama. Inna huwa hakimul alim, haka Allah ce kawai aka kyale su aka dogarar da kowa da imaninsa, matan aka dogarar da su da imaninsu, su ma mazajen aka dogarar da su da imaninsu, kowa ya tsare kansa ta kawarsa tsantsare shi. To yanzu ka ga wannan a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da manzo Allah ya zo yana maganar cewa bai dace ba mutum ya je wa matarsa a matsayin sunnar aure daga baya ya rinka ba da labari ko ita ta rinka ba da labari, sai wata mace ta tsaya tsakiyar su a masallaci daga baya, dan annabi na wannan wazin ne cikin masallaci bayan an gama sallah, sai wata mace ta tashi min sadatin nisa'i in jima rawaitin hadisin kaga ya ganta kenan, ta tashi daga hannu ta ce wallahi cikin maza akwai wanda suke yin haka kuma cikin mata akwai wanda suke haka. Maza Allah ce haka ne, ta ce eh, sai maza Allah ce to misalin wanda zai je ya zakiye wa matarsa ya zo ba da labari ko ita ta ba da labari kamar jaki ne a daraja ka akan titi matsayinsu. A duk wannan do'a masallacin nan ga kuma a kai Swahili sauransu, amma waɗanda ba su fahimci wannan ba sai su ɗauki al'ada sai su mayar da ita ita ce addini. Shi dai kan dole a faɗakar da mata fita ɗin da ado da mata suke yi bai halatta ba, a shafa turare wata matar a gida ba ta ado sai za ta je unguwa, in aka ce yau ana biki ko za ta je gidan yini, to tun da asuba dama mijin ta je ga ta tashi tana ado, tun da asuba ta tashi tana goge kaushi saboda kawai za ta je gidan biki, shi mijin ba za ta goge masa kaushi ba sai za ta gidan biki. Kaga wannan ba ta sama abinda take kuma ke nan. To kaga wannan duk jahilai ne, fi adadin jahilin a ce mutum yana da yana ya san addini kuma ya rinka sukan matan da suke zuwa makarantu. Yanzu mata idan kace kasu je makaranta su yi karatu, to waɗanda suke zuwa asibiti fa, da waɗanda suke zuwa gidan biki fa, ana musu kada-kada suna rawa suna kari ga makoki. Duk ka jima irin wannan malamin ba za su yi magana irin wannan matan ba, amma duk wanda ta sanya hijabi za ta samu makaranta sai a zage ta wai dan me za ta je, wai ai namijin ai malamin nasu namiji ne, to likitan da yake duba ta ba ya samu ba namiji ne, kuma wata tsaya ma da wadansu likitocin suke wai sai ka je da matarka ba ta da lafiya ko kai ne ka raka ta, wai sai a dama katin tana ciki a leko wance-wance sai ta shiga ita kadai ka kuma kana waje kuma likitan ya turo kofa. Kai kuma kawai ka zo daga waje kana kallon sarautar Allah kenan. Duk wannan a wajen mutanen mu ba laifi ba ne ba, wani malami ne zai kebance daga shi sai mace a ofis. Ajin malaman da suke koyarwa makaranta za ga mace 40 wani ma ajin sama da 40 mutum yana karantar da su. To amma dai wa alaikum salam. To dan baya tsari ba za a karbi wazansa ba? Kaga sai a tambaye su meye ma'anar tsari, da ka ce meye ma'anar tsari shine ba sai ta zauna a gida ka tafi ta. Yanzu misali idan mata ta je gona ta yi aiki ta dawo, shikenan mijinta ya zama dan wuta kenan. Lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga tafiya sai ya ga Asma'u yayar Aisha ce matar Zubair bin al-Awwam, ya kanta tana dauke da kayan ciyawa a kanta ta taho daga gona, yace mata zo ki hawo, ya kwantar da zai kwantar da bayan rakumi, tace sai ta ji kunya ba ta hawo ba, ita take yawo mijinta ciyawar doki, kuma mijinta shine Zubair bin al-Awwam wanda yana cikin mutum goma da aka yi musu bishara da aljanna. Yanzu gina kauyukan mai inda Zubairu zo zuwa zai ce baya tsari tunda matarsa ta je ciyawa cikin cikin mutum goma da aka wa bishara da aljanna. Kuma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina shekarun farko kunnan yana daga cikin al'adar larabawan Madina ba su da ban daki a gidajensu wanda za a zaga a yi bayan gida kowace sai dai ta fita daji bayan gari. Su larabawa a wurin suna kyamar wannan suna ganin kazanta ce ban daki a cikin gida. Haka mata suka rinka fita ciki kuma da matan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk hadisi na cikin Bukhari da Muslim malamai za ku san su. To a yanzu misali da aka yi wannan sai a ce shikenan wanda baya tsari. Shehu Usman dan Fodiwa a kasar Hausa ya yi littafin sa mai dane Irshadul Ikhwan fi Ahkam Khurujin Niswan. Ina jin haka da littafin yake Irshadul Niswan fi Ahkam Khurujin Niswan. Yace asali mace shi da ta tsaya gida kar ta fita amma za ta fita saboda dalili 12. Yace dalilai 12 din ne idan ya faru ba ma wai cewa sai ta ko ba izinin miji sai ta fita. Sai Usman dan Kodi ciki abinda yace yace in za ta fita wajen neman ilimin fahimtar farallan aini yace dole ko miji bai yadda ba. Yanzu in zaka fassara mu tare da Hausa wannan sai a ce me amma ba sai mutum da sai Usman da Larabci amma duk sai Usman kowa waliyan mutanen Najeriya ne gaba da kowa ya da waliyan sa. To abubuwan shine galibi irin waɗannan malamai da suke irin wannan wa'azin na firmi suna barna mai yawan gaske. Kuma da wani littafi da aka rubuta bakan damiya din nan na wake da Hausa din nan shi ma ya taimaka yana maganar malamin da baya tsari ko ya yi sallama aikin banza ya yi kaga ina aka samu wannan maganar in ya yi sallama ba za a karba ba kaza 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 an ce wa karna ya kada kai na sani dan banda bawa ban iya yin tsari dan banda goyon gabe ɗebo ruwa ta je ta daji ta ɗauko mi ce wane ne wane ne wane ne ce zai shi mai zina ko ya tuba sai ya nutso wuta kwanan shekara. Abin da shi kuma kwanan shekara a sa shi kurfo kwanan shekara wai ko ya tuba ba kaga wannan duk wasu turmi ne ba amma shi kawali dan kwaɗayin lasu zai shekara mai kan a jahannama zunubinsa 60 na mai zina 40 ai lafiyar banza ta ja masa kaga irin wannan ba su wasu turmi wannan bakan da ne ita ce ake wazi da ta kasa da ita ake tafsiri da ta ake mene da sauransu kaga kuma duk shirme akwai shirme da yawa ce mai shirka ba da mai shirka da mai zina da mai kisan kai ba aya dai Allah kawo su ba da ya kawo su cewa mun yi farzan ka yanka asabu ne za a bulawa da asabu yawon kyamun ce wakilin fiye ma na sai ce mai illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu llahu sayyiatihim hasanat wa kana llahu ghafurur rahim. To shi ya ce bin na koyar tuba sai ya nutsu wata kwanan shekara sai ku shekara kuma lahira shekara nawa kenan ta duniya yawmin kadam kitabu 50 alfa yin lahira guda ɗaya kamar shekara 50 ne a ta bace a ce mutum zai shekara wuta can kuma ya kire ko ya tuba ba ji wannan kalmar kaga tana da nauyi mutuka. To amma da yake wazi galibi abin nan haka duk mutane za ka ji a kawai wai mai tsari ne ba za a bi sallah ko ba za a bi sallah ba mutum ne baya tsari za a bi sallah ko ba za a bi sallah ba in ka tambaye shi me yasa baya tsari ce matar su tana fita ko ta je ta yi wuce yawa ga dabbobi ko ta yadda masu suka ta yi sussuka shi kuma yadda za ka hukunta mutane a birni ba shi za ka hukunta su a kawai ba ko ina idan wuri ya canja fatawa na canjawa hukunci hukunci na canjawa cikin abubuwa da dama na mu'amalat ana gina su wanda ake gina su kan urfin mutane da al'adunsu sukan canja daga birni zuwa ƙauye. Abinda da nake so in ce tsari shine mace kar ta fita sai da izinin miji dan kuma za ta fita cikin kamala ta addinin musulunci. A tambaya ta karshe ko ta kusa da karshe wannan yana cewa aje an karanta hadisin Allah bil lahu wa shaqqa al yahud kenan yana nufin lokacin manzon Allah ba a yin ladu ba a yin shaqqa sai ladu a ana yi amma manzon Allah ya faɗa wannan dan ya nuna fifikon yin kabarin alladu sama da yin kabarin ashab shi yasa ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa a Madina akwai masu ginin kabari guda biyu ɗaya lahadu ya iya bai iya shakku ba ɗaya kuma shakku ya iya bai iya lahadu ba sai muka tura a kira wasu don su zo su gina kabarin annabi muna ta fatan Allah sai dai wannan mai lahadu din ya fara zuwa cikin ikon Allah sai mai lahadu ya fara zuwa sai muka yi wa annabi lahadu irin yadda ya kira mutane su mai shakkun yi jinkiri mai zo to kaga wannan yana har lokacin su ma ana yi sai dai annabi na nuna mai fifiko cewa wannan shi yafi kuma kamar jini da muka faɗa idan ƙasar wuri za ta ɗauka a yi lahadu sai a yi, idan ba za ta ɗauka ba sai a yi min shakku ya halatta. Wannan ne sai tufafi sai ga da cross a jikinsu, me ya kamata ya yi? Yayin duk dabarun da zai yi goge cross ɗin zai iya gogowa, in ba haka ba tufafin za su da amfani ya sa su kenan. Tunda cross dai alama ce ta kafirci. Wannan kuma ya ce tela ne mutum ya kawo masa ɗinkin yadi duk da hoton cross a ciki zai iya dinkawa. Kamata ya ka faɗakar da shi cewa bai halatta ya sanya wannan tufafin ba tunda akwai cross, ba za ka dinka ba, dai da ka dinka an yi ta'awuni wajen wani ya sa kenan. Da aka yi kukutar da zimmar ka ya kasance ba kai ba.
Mutum ne suka kuke mu'amala da kasuwanci ya ɗauki kuɗi ya baka da sharaɗin cewa kuɗin za su kamar wata shida kuna raba riba, da kafin waɗannan wata shida su kamara sai ya zama shi bayan wanda kuɗin inda yake ba, yanzu za ka iya ɗaukan kuɗin ka bayar wa mutanensa ko ko za ka ajiye
kuɗin? Ba ka san yadda yake ba, ya tambaya za ka yi ina yake, idan an ce tafiya ya na sa ran dawansa za ka ajiye. Tunda har yadda kun sharika akwai wani bangare na wakilci, shi sai shi Ibn al-Qayyim ke cewa ita sharika wakilci ce kuma aminci ne kuma kamar tarayya ta mutum ke da kai cikin dukiyar ka, ta kunshi ababai da dama waɗanda ta sun fi ƙarfin wakilci kadai, tunda kana iya tasarrufi cikin dukiyar za ka iya ci gaba ko da wata shidan ya wuce illa ya ga kana ajiye masa ribarsa ka san meye nashi meye na ɗaci har yanzu a lokacin da zai dawo, idan an samu cewa labarin ya mutu ne to kuma sai ka zo ka ɗauka ka je ka baiwa magadansa ka kafa shaidu saboda kudin rigima. To a duka mai ta to ku ya kudin zama gami ta na eh sana'ar tela anan
zali ba na mutum ya zo bada shi yunwa ne to bai suna nuna ba cewa kar mutum ne mutum ya ce kuma bada shi har zuwa kasa, to anan ya matsayin shi wannan tela ne
wanda ya ce shi tela ne kuma ya san cewa ƙa'idar ɗinkin tufafi yadda manzon Allah ya nuna kada ya yi ƙasa da idan sawu idan tufafin namiji ne, to sai wanda ya kawo ɗinkin ya ce a auna shi har ƙasa da idan sawu har ƙasa, to yaya wannan telan zai kenan? Gashi yana son yin kudin aiki, gashi kuma wannan shi kuma ya san tabbata saba manzon Allah zai ai lallai ba zai saba manzon Allah ba. Tunda Allah ce wa ta'awunu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan, matukar ka gamsu da cewa abin da yi kasa da tufafi haramun ne, ai ba ka ce maka ya haramun kasa da idan sawu din nan haramun ne, ai ba ka ce maka ai wato fahimta mutane su fahimci addini sai an sha wahala kwarai da gaske, shi yasa wane ne Sheikh Nasiruddin al-Albani lokacin da ya fara neman ilimin hadisi tun da shekara 20 babansa shi faɗa yake da shi malam babansa malamin fiqh ne a mazhabar Hanafiya, yake ce masa al-hadis sina'atul mafalis, yace ai ilimin hadisi ilimin talakawa ne ka ga kace ne wata sana'a. To akwai maganganu na malamai na da wanda suke cewa duk wanda ya rike hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam matukar zai aiki da shi 100 bisa 100, to ko ya zai Allah ya darrabe shi ya ji jiki, saboda zaka saba mutane da yawa za ka sha bamban da su, ga kuwa idan ka sha bamban da su ba za ka same da rike so ba. To haka ko aka yi yanzu misali da dama daga cikin malaman hadisi idan ka karanta tarihin su za ka ga sun dandana rayuwa sosai da sosai, hijira wahala a kure su nan su je nan sarakuna su kiyaye da su a kikar basu su tafi daga nan gurin irin sai Imam Bukhari wahala da suka sha tana da yawa, irin sai Imam Malik ibn Anas wahala da suka sha tana da yawa, amma waɗanda suka yi mutunta hadisi suka yi sulhu ba su ce kuma ba sai ka samu sun dan samu sauki kuma su ce komai ba kenan. To amma shi yasa wato riko da sunna yana da abin nan, mutum zai dan ji da jika dan zaka saba mutane da cikin abin da suka saba yi a al'adun su na yau da gobe wanda suka kuma sun ci karo da addini, kai kana so a yi addini su suna so a yi yadda aka saba, kuma ga shi dan na taimaka wa mutane wajen kawata musu munanan ayyuka, yanzu ka ga duk tela zai sha wahala tunda ana yayin tufafin nan wanda ake ce musu menene tazarci, ita rigar ba ma ta sauka kasa wata ma har sai an ci kuma wata haka za a rike a hannu, shi kansa in aka dinka masa ba zai iya sakin ta bai rike ba, kaga ina amfanin wannan saban Allah karara irin wannan shigar dan karu ne ya sako kaya suna jan kasa yana girman kai da takama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yi wa kasa tsawa ta bude ya shiga ciki fa huwa yatajaljalu fiha ila yawmil qiyama, yana nan yana ta kara surmiyawa cikin ta ba zai kai karshe ba har zuwa ranar tashin kiyama.
to ya gina fa kasafna bihi wa bidarihi al-ard wa ma kana lahu min fiatin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin haka sai mutun yayi da gaske za dai ka sha tsangumar mutane ko kai tela ne ko kai ne ka sa aka dinka ma kayan haka wannan kai yana kasar idan sawu a bai kai kasar idan sawu ba yana tsakiyar kauri ko kuma dai yana sama da idan sawu sai ka sha tsangumar mutane amma duk wannan shirme ne za a zo a yi ne idan aka saba ganin ka sai a daina masu sabon suka yi hakuri har sabon sai zanto an saba da shi kai mai sunna sai ka kasa yin hakuri a saba da sunnarka lokacin da aka kawo taba ga kasar Hausa a gangoni take irin mai dagi din nan sai ka sai gangoni guda a nini ko ɗari kuma sai ka tsinci taro a ciki lokacin mutum zai je ya siyo wannan tabar ba dan ya shata ba sai dan ya tsinci ne taro abinda batun zai ke so kenan tun ana tsinta wata rana dai sai ka ce kai bari dai kunna da zobe idan ka dan kunna dai kai tari sai ka jefa gobe idan ka dauka ta sake kunnawa sai ka ji tarin da zaka yi bai kai daidai ba da haka nan sai ka yi gawa ta sai ka zauna ana nan sai aka zo yanzu wannan taro din da bature ya rinka sakawa yanzu ya mai kudin su da miliyoyi ina ba zan fahimta kuma a yanzu idan kana da aboki mai shan taba matakar baka rinkance shi ba matakar zai rinka sha tun kana jin warin yana damun ka yau da gobe sai ka daina jin ya dame ka baya damun ka to yaya aka yi shi wannan mai sako tun ana tsangwamarsa har dai ya dage sai da ya zama dan gari karfi da yaji kai mai sunan Allah ba za ka zage ka zama dan gari ba abinda ake bukata da kai shine hakuri in an zage ka kakkame da mutum da zagi yana ce yanzu yana wannan tafiya aka ce wallahi haka yake cikin hadisi annabi ya ce kaza kila aida ya yi cewa baya ana gobe ka sake mai dawa ana nan wata rana sai ka samu karfin mari guda dai yawanci mutane suna da tsoro kowa baya son ya fara shi kare amma so yake ya ga wani ya fara yawon ya lafiya to sauran madu za su biyo baya wani ya fara yawon ya lafiya amma wani ya fara hantar gwamnati shi ya daina to kowa sai ya ja da baya ba wanda zai abin nan wani malamin mu yake mana bayanin cewa an yi hutu sai suka tafi ziyara kasar Turai a ɗaya daga cikin kasashen Turai sun zo filin jirgin sama suna ziyarar jirgi lokacin tafiyar su bai ba sauran awa biyu kuma ga lokacin sallar azhar yayi kuma ya tabbatar kasar kafirai ce ba musulmi kusa da wajen kira sai yadda zai su uku sai suka yi shawara to ya nasi jirgin sun zai ba saboda kana sallar makallan ka yake a can gurin me kake yi sai ɗaya daga cikin sai ce yau kai shi zai ta maza ko jihadi da yau sai ya yi jihadi je alwala yanzu kawai sai ya fara kiran sallah a sauke ne ya fi mala ya fara kiran sallah a kai tsik ana kallon shi ga gemu ga asuwaki ana kiran sallah yace gaba ɗaya aka yi tsik saboda wadansu na ganin bakon abu wanda ba haukaci ne dai me yake oho ya gama kiran sallah tsab ya yi wa sauran guda biyun magana suka zo ɗaya ya wuce biyu suna baya aka tayar da ya kama limamin ya ce shi dai ya san sun tayar da sallah su uku ma sahu din da ke bayansa mutum biyu ne ya ce amma Allah lokacin da ya sallama sai ga mutum sama da 25 kaga shi sauran duk suna koyi ba za su yi fitowa a cikin fili sun sai hayaki ne ke fitar da na kogo wata da lamarin addini yake in dai za ka cewa ba za a tsangwame ka ba abin mamaki wai masu fitsara ba sa jin kunyar su bayyana sai kan addini ga dukkan yanka bayyana wannan shine abin mamaki wallahi masu fitsara yanzu ko a jami'o'i irin daliban da suke fitsara maza ko mata ba su dukkan yanka bayyana su fitsara dole kowa ya gaci a wurin ma'aikatu wanda suke fitsara dole ba su jin kunyar a gansu kowa ya gaci kada a kira mutum da sunan banza ko ba su sunan shedan wani a ce masa wane ne duk mutum ba ya jin kunya sai kai kuma za ka ji kunyar a ce da kai ustaz to wannan dole sai mun jure akan a wurin zarawo a wurin aikin mu na farko idan an taba mu wajen mu'amala a gama muna kwatanta gaskiya mun dara sauran gaskiya mun dara sauran cika alƙawari mun dara sauran kaza mun dara sauran kaza kuma gashi muna riƙe da addini idan aka zo in boko ne ana bokon kana bokon sauran su ga an zo jarabawa kana sama da su kuma kana riƙe da addinin ka cikin ka zai musu addini kuma abun mamaki fa ustazin da zama a jami'o'i za ka suna yin basu irin wannan yace fiye kuma suna faruwa a jarabawa in dai mutum zai zama ustazin gaskiya mai himma ba wanda zai fahimci addini a karkace ba ana latta yana sallan wala'a a wannan kuma ka fahimci addini ba yadda ya kamata ba
kanzo latta wanda da ita zaka shirya bawa amma kaje kana sallan walaha sallan walaha din lokacin ta yana da tsawo ka iya yi karfe 8 ka iya tar amma wai kai yi wai dan jihadi sai karfe 9 malami ya shiga latta kuma zai fito 11 kuma ka fara walaha bayan ka iya yi kafin 9 ya shiga ko 11 bayan ya fito kai ka iya yin walaha mutakan rana ba ta je tsakiya ba kaga sai ka dauke ka kai ta wuri to nan wurin sai zanto akwai nau'i na riya akwai ustazan da suke a haka akwai sisters din da suke su ma a haka suke kaga wannan ka dai fahimci addinin daidai yadda yake a sunna kai sai ka cewa Allah ba furjini ka zama daban koda a cikin abin nan da sauransu wa alaikum salam
akan wannan tambayar da yake shine
daga taka din nan ita ce ta karshe dan sauran su hakura
anan sai ma'ana sai ba da sai ba da ke dan ma'ana sai ba mutum da kan sun ke ji ka sa ni sai ya yi ka ba kuma da wato da idan sawu
zai ce maka tsakani da Allah dinki kasa da idan sawu saba manzon Allah da haka ina maka waje ya kamata ma cewa da yake wannan ya samu hadisan ya rubuta su da Hausa da Turanci biya a aji ko bai manna ba suna cikin drowa an kuma ya manna sha bodu suna da kyau cewa azumi ke ba ba wai ne ba ko wani ma ba zan goyi ba in ya taimaka ni ina kaunar ka ne ba zan so ka za same ka ba a matsayin ka na musulmi da uwana wannan rashin wazin yana cutar da mu tsammanin mu wazin sai a hudubar juma'a kadai ko kuma a mimbari a ko'ina za a yi wato abin mamaki kamar yadda na san faɗa muku idan kana zaune a wurin da musulunci ke da ƙarfi zaka mamaki akwai shagunan da na sani a Madina da dama na irin masu aski din nan za ka sun rubuta a kofar shagon su ba ma aski gemu idan ka zo za su yi maka komai da komai su gyara maka ka zama kaza ka ci aski gemu su ce haram haram ba za su aski ba sai dai ka ci akwai kuma masu shaguna waɗanda suke sayar da irin kayayyakin abubuwa haka magana menene su kuma su rubuta kofar shagon su ba ma sayar da taba in ka zo ka tambaye taba ba za su ce ma babu kowace kyale ka ba za su ce malam haramun ne fa taba don haka mu ba ma sayarwa nan sai sun faɗa ma haramun ne waɗansu ma za ka samu irin littattafai da malamai suka rubuta rubuta irin ƙananan booklet ɗin nan akan taba akan illolinta da menene da bayanai da likitoci suka yi game da illan taba da nafsi na shari'a game da haramcinta duk sun samu da yawa a wurin su idan ka zo ka tambaya sai su maka wazi su baka booklet ɗin guda ɗaya ka je karanta tafi da shi kar ka dawo kyauta suka baka wannan ita ce da'awa duk sai mun gaba ɗaya mun rikice mun zama masu da'awa ta hanyar haka ne ake wa rayuwar juyin juya hali ba wai juyin juya hali na zubar da jini irin da yan socialism ba da suke karkashe mutane juyin juya hali na canja mutane daga ha'inci zuwa rukun amana daga ƙarya zuwa gaskiya daga shirka zuwa tauhidi daga bid'a zuwa game sunna wannan shine juyin juya hali aikin da ke kanmu kenan wannan ko ba zai yi ba sai kowa ya zama wakili a cikin ba malami kadai ba da taila da dan boko da kowa da kowa sai kowa ya zama haka Allah shi mana ga makasar wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaikum.